الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dade mu wannan yini mai tarin albarka yini Laraba daren Alkamis wanda ya daidai da ɗaya ne ko biyu ga watan Zulƙada ɗaya ne ko yawa ɗaya ga watan Zulƙada yau watan 11 a cikin jerin girotannin musulunci yau hijira na da shekara 1443 daidai da ɗaya ga watan 6 shima miladiya 2022 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwan Hamadu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Suffatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al-Allama al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke karanta shi wannan masallaci a wannan lokaci kuma a daidai rana ko yini irin wannan a mako idan masu bibiyar masu manta ba har yanzu dai ba mu fita daga cikin al-hay'a al-fi'liyya lis-sujud ayyan da ya kamata gabanka su kasance cikin sujjada a matsayinka na masallaci ko mai yin sallah a makon da ya gabata malam ya karantar da mu yanda kafafuwanka za su kasance a sujjada idan kai sujjada yaya ake so kafafunka su kasance duka darasin da muka yi a makon da ya gabata in dai an bibiye ba amanta ba akan wannan gaba malam ya yi ta bayani ya kawo hadisi musamman hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita da sauran hadisi da malam ya ta kawowa a yanda ake so kafarka ta kasance cikin sujjada ya kawo ingantaccen dalili har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna cikin wannan gabar dai ba mu fita ba inda zamu tashi a yau shafi na 121 kuma farkon shafi wannan kuma shine darasinmu na 48 a shi dai wannan littafi na Suffatu Salat wallafar al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin Allah ta'ala ya masa rahama a malike cewa wali muslim akwai wani hadisi da daga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yake cewa umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umira annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni an yasjuda ala sab'atin ko kuma an bawa manzon Allah umarni sallallahu alaihi wasallam an yasjuda shi manzon Allah ya sujjada ala sab'a akan gabbai guda 7 wa nuhiya an yakuffa sha'rahu wa thiyaba kuma aka yi wa manzon Allah hani akan ya baza gashinsa ko tufafinsa ya sujjada akan su matukar babu larura wanda za ta jaga yin hakan tunda malamai musamman malaman usul suna da ka'ida ad-daruratu tubihul mahdhurat su abubuwa da shari'a ta ce akwai laifi to larura a wani lokaci tana halatar da su wa in dala sujud wa shaqqa ala raf'i lidayni wa shaqqa alayhi raf'u lidayni idan an dade cikin sujada sujada ta yi tsawo yine wa in dala sujud wa shaqqa alayhi kuma abin yayi nauyi ga shi masallacin raf'u lidayni ya daga hannayensa an yi sujada an gaji dago hannun zai ma wahala ka zo ka zauna musamman dattawa ko masu larura jaza sai malici ya halatta ga mai sallah ya itimadihi ala rukubatai idan zai dago daga sujada an bashi dama ya dogara da gwiwoyinsa har in dagowar gaba ɗaya za ta yi ma wahala daga sujada ka dago hannayenka ka zauna zai wahala to aka baka dama ka dafa gwiwoyinka kai si sporting naka sai ka dago kuma game larura a zaman sujjada sujjada ta dai zuwa ta biyu kenan iya magana a sujjada ne dagowa daga sujjada an fahimta jaza hakan ya halatta amma ga wanda yake da larura ko tsayuwar sujjada ta masa yawa waruya hukuma warawa Abu Dawud annabi Hurairah radiyallahu anhu Imam Abu Dawud ya fito daga ya fito hadisi a cikin littafin sa da sanadi zuwa ga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare dare shi kale ke cewa ashtaka ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam mushaqqata sujud alaihi wa ansu daga cikin sahabban manzon Allah san kai mai koki yini ashakawa ba kuka na hawaye ba kamar korafi za a iya cewa ko neman mafita ga wani abu da yazo ya dami mutum to sahabbai sun kaiwa manzon Allah wannan koken akan mushaqqata sujud alaihi sujjada tsawaita sujjadar iya zama abin da yake nauyi a gare su idan faraju idan har za su dago din dadewa daga sujjadar iya sa kansu yayi nauyi dagowar ta ba su wahala sai kaiwa manzon Allah hakan koke game da wannan fa qala ista'inu birrukbi sai ce ku nemi taimako da gwiwoyinku idan za ku dago daga sujjada to ku dafa gwiwoyinku sai ku dago domin su ƙara taimaka muku wajen dagowa cikin sauƙi kun ga wannan iya nuna mana kin cewa ba ibada ba ce ba wai tsawaita sujjada bane ne ya dame su a yanda za su dago din kasu saba wa shari'a shi da abin da ya dame su kasu yi abin da ya saba wa shari'a a wajen dago da kasu sun sire da musu kaga tun daga sahabi kaga sahabi zai ce sujjada ta yi tsawo to an kai ne sai dai ka gudu wallahi ba za ka iya zama ba in dai har sahabi kwarin rai irin na sahabbai da dauriya da juriya irin nasu har su kaiwa manzon Allah magana cewa sujjada tana tsawaita idan za su dago daga su da abin yana musu nauyi yaya za su yi sai manzon Allah ce ku nemi taimako da gwiwoyinku ku dafa hannayenku kan gwiwoyinku ku dogara sannan ku dago an baku wannan damar to kaga lalle ilallah sujjadar ba karama bace ba sujjadar karka su ga tsayinta da yanda ake yin ta an fahimta kuma sahabban nan abubuwan more rayuwa abin da muke da shi yanzu Allah ya mana ni'imar sa in ka kasa 100 to a lokacin sa bai ko dai babu shi ko dai babu dan a lokacin masallacin manzon Allah an yi ruwa cika shi yake a lokacin babu dubarar da za a yi rihima ruwan ya shigo a masallaci in lokacin rani ne ba damuna ba turbaya ce a cikin masallaci yashi haka aka saka rayuwa suka ibada babu zancen takalmin kirki ma babu sutura kirki ma babu abinci babu haka aka yi wannan rayuwar mai bukatar su yi su gama da wannan duniya lafiya shi ne kawai bukatar su mutu da imani an samu sahabin fa daga shi har iyalansa tufar da za su sa su yi sallah da Allah ya hore musu ita dama gwada ne ai a daura na sama a daura na kasa duk an su da yawa maɗaya gare su sai su daure iya al'aurar su shike haka za a yi sallar kirji a waje da yawan su haka suka rayu a kaiwa manzon Allah cewa ai wani daga an yi sallama yake fita daga masallaci daga an yi sallama sai ya ce ya kira shi zai tambaye wata rana ke tambaye wani yaya daga an yi sallama baka a zakara a masallaci kake fita sai yake cewa wallahi ya rasulullah wata larura ce amma in ma na boye ma Allah zai faɗa ma in ma na ma ƙarya to Allah zai ma wahayi ya faɗa ma abin da yake ciki yaji kaga wannan tafiyar da nake sallah da ita daga ni har matata ita kadai Allah ya hore mana to idan nayi sallah yanzu to bana son lokacin ya fice sai ne gaggawa sai na je na kai mata domin ta samu lokacin da za ta yi kai lokacin fita haka suke rayuwa bata je ta kai kara gidansu ba bata kai koke gidan wani rabul wana ba ba abin da ta yi Allah wallahi domin ta san ibada take yi kuma wannan ita ce hanyar aljanna dama hanyar aljanna ba mai daɗi ba ce hujibatul janna bil makarih haka manzon Allah ya ce hanyar tafiya aljanna akwai damuwa akan ta kayoyi da larurai da abubuwan da rai baya su to haka suka yi irin wannan rayuwa hatta shi shugaban wata rana ya yi bako ya tura gidansa a nemo abincin da za a biya bako aka rasa a ɗakunan mata tara fa aje dakin wanje ta ce wallahi babu aje dakin wanje ta ce wallahi babu haka aka gama aka zo aka same shi aka ce an je gaba ɗaya ba abincin da za a bi ba ko kunu a kofi ba samu ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in yace Allah yau ruwan zinariya nake so kaman a gidan nan wallahi sai an yi an bai miji wannan da aka dawo sai cewa zai sauki wannan bakon ne kuma na mai alƙawarin aljanna kun ji bako mai daraja ke saukar bako zai haifar ma da samun aljanna Abu Dalha ya ce ha ana ya rasulullah gani zan sauki wannan bakon shi ma Abu Dalha ba wai ya tabbatar da abin da zai bi bakon a gidansa bane kawai kwaɗayin aljanna ne ji baya so ta wuce shi zai yi ɗau bako suka tafi gida ya je ya samu matarsa ya ce to ga bakon manzon Allah wannan ba bakona ba ne duk wata gwaninta ta abinci ki yi wa wannan bakon sai ta ce wallahi ai yau duk gidan nan ba abinci sai abincin yara da ni da kai duk ba raba mana abinci babu ya abincin yara ne kadai ya rago a gidan sai ya ce akwai abincin yara ko ta ce eh akwai sai ya ce tafi na wumi ki yi musu dabara su yi bacci ki lallashe su kamar abincin ana jira ya nuna bai nuna ba har su yi bacci kun ji wani ilimi ne ake koya wa mata ka koya matarka wannan Allah wallahi ilimin ka sa yaro yayi bacci shi ma ilimi ne yanzu ilimin ganin kaɗa-kaɗan banza da fina-finai girki ma ba iya ba daga indomie sai shayi sai waina kwai suka iya yi amma girki na gargajiya na iyaye da kakanni duk ba su iya ba sai shirman banza shirman wuri to ilimin da ake koya ma ce har akwai ilimin da za ta sa yara su yi bacci suna jin yunwa su yi bacci haka wannan matar Abu Dalha ta sa yaran suka yi bacci sai ya ce ki ɗauko abincin yaran ki kawo da ni da baƙon muna zaune ki ajiye a gabanmu sai mu yi kamar muna ci amma kar mu ci mu bar baƙon manzon Allah ya ce mu shi irin wannan rayuwar suka yi su hana cikinsu su hana ƴaƴansu akan su faranta wa manzon Allah rai da aka yi haka hatta baƙon bai san abin da aka yi ba bai sani ba don ba su faɗa masa ba dan yi suka yi ba suna tahowa masallaci da asuba an yi sallah Abu Dalha ya zo zai gaisa da manzon Allah da baƙo sai manzon Allah yake burbushi har Allah ya mai wahayin abin da ya faru jidda da dare sai ke cewa Allah wa ajaballahu bima fa'ala fulan wa fulanatin albariha Allah da kansa iya jinjina Abu Dalha gare ka da matarka akan abin da kuka yi jidda da dare Allah da kansa ya turo a jinjina mu ku hana kanku abinci ku hana yaranku abinci akan ku yi wa baƙon manzon Allah hidima to haka suke irin wannan rayuwa rayuwa ta kuncin rayuwa to amma yanzu ba kuma fiya wata a lokacin sahabbai babu shi fiya wata wannan da kake shi a leda wani ma baya cin fiya wata sai na gora likitan sai ya hana shi to amma a lokacin su abin nan ruwa ake kadewa ruwan da yake kwanci a karake shi kuma sun fika lafiya domin wani zai iya awa shida a tsaye bai ruku'i ba amma kai fa tsayuwar minti 10 tana baka wahala an fahimci wannan to irin wannan rayuwar suka yi suka kai wa manzon Allah koke na sujada ta yi tsayi sai ce ista'inu bi rukbi ku nemi taimako wajen dogaro ga gwiwoyinku ku dago cikin kwanciyar hankali wa yubashiru al-ard halu sujudihi walau ala ma'in wa tili maliki ta manzon Allah iya fuskantar kasa yubashiru al-ard kamar iya rungumar kasa iya tafiya yi sujada kai tsaye da hannayensa da goshinsa walau ala ma'in au ala din ko akan tabo ne ko akan ruwa ne an fahimta amma wani in ya leko ya ga masallaci babu tabar ma babu kabir sai ya koma ya sako shaddarsa ba zai sallah akan siminti ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada a cikin ruwa ya sa goshinsa a cikin turbayen tabo an fahimta nan iya rungumar kasa mubasharatan ba tare da yayi wani noke ba ko wani coge ba da hannayensa da gwiwoyinsa da fiskarsa haka zai rumbaci kasa malice walau ala ma'il ko cikin ruwa zai sa goshin sa au ala din ko a cikin tabo zai sa goshin sa rawal bukhari min hadisi abi sa'id radiyallahu anhu akwai hadisin da imamul bukhari ya fito da shi hadisin abas sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da shi fi ru'ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr da yi mafarki lailatul qadri yayi mafarki zo ki fada wa manzon Allah yace ya rasulullah nayi mafarki na lailatul qadri daren da ake farautarsa a cikin goma ƙarshen ramadan yi wannan sahabi yayi mafarki wa inni ra'aytu ka'anni asjud fi tinin wa ma yawa manzon Allah ne mafarki sallallahu alaihi wasallam fi ru'yati laylatul qadr aka nuna masa laylatul qadr a cikin ban mafarki a daren 27 an bayyana ya zo zai fada wa sahabbai kuma sai Allah ya mantar da shi domin da an ce a wannan daren kadai ake samun laylatul qadr da shikenan tahajjudin ma ba za a yi ba sai a ware wannan Allah sai a ware wannan daren kadai shikenan a raye shi mutanen yanzu da ganda ko da san kai kwana 10 kadai ba za a iya raye su ba sai a ware wannan daren kadai a raye shikenan to sai Allah iya son mu yi ibadar mu raye daren sai aka boye ba fada ba yasa manzo Allah ya ce din me neman sai neme shi a 10 kashi amma imta to manzon Allah da aka nuna masa daren laylatul qadr cikin mafarki wa inni ra'aytuka anni asjudu fi dini wa ma sai ce ina sujjada a lokacin ina sujjada kamar a cikin tabo da ruwa nake sujjada a mafarki aka nuna masa wannan wa kana saqaful masjidi jariyatun nakal a lokacin rufin masallacin manzon Allah rufin da aka yi masa da tankar dibino aka rufe ba ganyen dibino ruwa ba zai hana shi shigowa ba shi ruwa fadawa yake ana ba wa ma nara fi sama shay'an a ba sa idan kici a lokacin wallahi ko ba wani alaman gajimare a sama da manzon Allah ki ba mu labari an nuna masa laylatul qadri cikin mabarki har iya sujjada har kamar iya sujjada a cikin ruwa da tabo yake fadawa sahabbai wannan a ba sa idan gun a zaune a ba sa idan kici a lokacin sararin samaniya babu komai faja'at qara'atun fa umtirna to manzon Allah iya ba su wannan labarin ba a jima ba ko sai hadiri ya hadu a sama sai ga gajimare ko sai ruwa fasalla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ra'aytu asru tini wal ma ala jabhati sai abbas ya ce wallahi a lokacin da manzon Allah yake ba mu labari a lokacin aka yi ruwan kuma aka yi sallar kuma na waiwaya na ga manzon Allah ga tabo ga ruwa a fiskarsa da bai mafarkin annabawa gaskiya ne dazun ne yake ba su labari cikin mafarki yayi sujjada a cikin tabo da ruwa to abun mubashir daga hinan ya faru din mafarkin da annabi gaskiya ne yasa annabi Ibrahim alaihi salam yake faɗa wa ɗansa annabi Isma'il inni ara fil manami anni asbahuka an nuna min a mafarki cewa na yanke ka fanzur maza tara yace me shawara ka Isma'il ubangiji na yace na yanka ka a mafarki dan sai yace ya abati ya babana if almatu ka aikata abinda ubangijinka ya baka umarni satajiduni insha Allah min as-sabiri ni din nan da kake gani na in Allah ya yarda zaka same ni cikin masu hakuri haka annabi Isma'il ya faɗa mahaifinsa ka zartar da umarnin da ubangijin ka ya baka falamma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da annabi Isma'il da annabi Ibrahim suka sallama shi ya yarda za a yanka shi shi ya yarda zai yanka din nasa an kwantar da shi an fuskantar da shi za a yanka har ma wasu malamai suna cewa ya jawo kar zai sa a wuyansa ya yanka shi wana dai nahu an ya Ibrahim daga can gaba da saman bakwai sai aka ce ya Ibrahim aka kira shi kada saddaqta ru'ya innaka zalika najzil muhsini inna hadha lahu al bala'ul mubin wa fadainahu bi zibhin azim wa tarakkana alayhi fil akhirin Allah ya ce salamun ala Ibrahim aka kwalla mai kira Ibrahim hakika ka gaskata mafarkinka ka yadda ka gaskata ka me kauya zakai abin da Allah ya ce kai haka ne muke yi wa masu kyautu ta sakamako sai Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshi annabi Isma'ila da wani abin yanka mai girma haka Allah ya ce bi zibhin azim abin yanka mai girma to duka a galabiya idan an zo babin tafsiri yana cewa rago ne ko ba kake faɗa ba amma Allah bai ce rago ba ne ce abin yanka mai girma aka fanshi annabi Isma'il aka zare shi shi a kwantar da wani abin annabi Ibrahim ya yanka shi hakan ta faru a 10 ga watan gobe ne watan sallar lahiya a wannan ranar aka yi haka kuma sai Allah ya sunnanta mana lahiya a wannan lokaci ga wanda Allah ya bashi to me yasa ake cewa rago ne duk da cewa ba a babin tafsiri muke ba yanzu sallah muke koya tukun a gane ko to abin da yasa malamai suke cewa rago ne akwai lokacin da ƴaƴan annabi Adam alaihi salam wanda ake ci musu kafiri da habili shi ma isra'iliyat qur'ani bi ambace su da haka babu hadisi ingantacce akan sunan su haka an ce dai abana Adam ƴaƴan annabi Adam alaihi salam to sun yi ibada ke suka gabatar da wata ibada ta sadaka zuwa ga Allah ɗayan aka karbi nasa ɗayan ba aka karbi nasa ba rashin karban na ɗayan sai ya ji haushi sai ya ci sai ya dau mataki kan wanda aka karbi nasa hasada da gaba ta shiga to shi wanda aka karbi nasa an ce rago ya gabatar wa Allah to an ce wannan ragon ne Allah da ya karba ya kai shi wani guya aji sai lokacin da annabi Ibrahim zai yanka ɗansa annabi Isma'il sai aka ce annabi mala'ika Jibril je ɗauko wannan ragon sai kai wa annabi Ibrahim ya yanke shi wasu malaman haka suka faɗa a fahimta wasu kuma sun ce a'a kabshun yati bi Jibril min aljanna wani rago ne irin dabbobi gidan aljanna sai mala'ika Jibril Allah ba shi umarni ya ɗauko shi kawo annabi Ibrahim ya yanke shi to in ma dai wane ne Allah dai ya ce an fanshe shi da abin yanka mai girma sai Allah ya ce salamun ala Ibrahim amincin Allah ya tabbata ga Ibrahim alaihi salam domin Allah ya ba shi umarni mai wahala kuma ya zartar malamai suna cewa mai hikima ta Allah zai ce annabi Ibrahim ya yanka ɗansa mai hikimar haka ɗin malamai suke cewa annabi Ibrahim sai da ya kai ɗan shekara 120 bai haihu ba matarsa shekara 90 bata haihu ba suka roƙi Allah sai Allah ya ba su haihuwa to sai annabi Ibrahim ya ɗau san duniya ya ɗora wa yaro an gane ko ya ji iya ƙaunarsa matuƙa shi kuma Allah baya son kishiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskancewa son da annabi Ibrahim ya kiwa ɗan nan nasa zai iya haifar mai da matsala a wani lokacin sai ya ci tuban gwada annabi Ibrahim da ni da ɗan nasa waye ke so an gane ko da ɗan nasa da yake mararin zaka san ɗan fari ko ba ka bane daga ya ji ya yi kuka ta ba asibiti a je likita har ya gaji ma ya daina amma an da san kai biyar shi da bakwai wani ya kwana iya kuma baka dama baka san zai daina amma dan fara ne ba ko galadi magani yayi dan fara haka ake yi kai ne ka san ka hadiye shi shi ne pampas shi ne wani abu kaza shi ne grip water shi ne waye ba su zama biyar shi daga gani duk wannan mawar sai an daina shi ko baka bane to shi ma dai Ibrahim yana son dan nan da ne daya kuma ya tsufa ya same shi iya sonsa sosai sai Allah ya ce ban jarraba ka kan da ɗan naka da niwa kake so da annabi Ibrahim ya ci jarrabawa zai yanke ɗan ya zauna da Allahnsa sai Allah ya ce to hakika ka cika mai imani imanin ka ya cika shi ne a wani gun yake cewa inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa annabi Ibrahim shi kadai al'umma ne shi kadai al'umma ne domin imaninsa sai an tara gayya bata imaninsa ya kadai ba an fahimci wannan to haka in Allah yana son ka in ya ga wani abu zai raba ka da imani sai ya hana ka kai ta addu'ar kai ta faman Allah in ya sani sai ya hana ka wallahi domin in ya baka akwai matsala imanin ka zai rauni kuma Allah in ya son ka samu rahama sa gobe alkiyam sai ya hana ka kai kuma ka dinga fama wallahi nayi addu'ar nayi na ce malaman nasu ta yani gaba ba sa yi to Allah in ya sani ya hana ka domin ya san in ya sakar ma za ka samu matsala game da imani kowane mumini ya ɗau wannan a matsayin darasi a rayuwarsa Allah da kansa yake cewa da yawa za ku so abu babu alkhairi a cikin shi da yawa za ku ƙi abu kuma cikinsa akwai alkhairi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun saboda ka kai kai dai kai yaqinin duk abin da Allah ya zaba ma shine alkhairi kar kai ta wa'ansu daga cikin 'yan Najeriya lokacin Buhari kasan in a lokacin Buhari ya fito takarar nan to Allah ya mana zaɓin abin da ya fi alkhairi ya ce kai wannan bai da imani wannan munafiki ne Allah wallahi akwai masu matsalar wannan to gashi
mu ba gaskiya bane a lokacin wallahi in ka matsa Allah kai mana zabin abin da ya ba alkai yaje kai wannan imanin sai ya rawu ai kawai Buhari kawai to sai Allah ya ce gashi nan ai ku gashi nan din yawa Allah zamu dace Allah kai mana zabi na alkai Allah ba mu da wani zabi sai gare ka Allah ka zaba mana abin da yafi zama alkhairi a rayuwar mu da addinin mu da mu'amalar mu an bayyana wannan yawa malai ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abbas idi ke cewa sai atake manzon Allah yayi wannan sujjadar so ga alama ruwa da tabo a cikin fiskarsa domin mafarkin da yayi gaske ne waraitahu tasdiqa waraitahu tasdiqa ruya a lokacin sai mu ga manzon Allah mafarkin sa ya gaskata yanzu ne yake ba mu labari cikin mafarki kuma ga abin ya faru an bin jannan wala yamsahu al-ardu illa li haja manzon Allah idan yazo sujada baya share gaban sa inda zai dora goshi sai inda wata bukata sai in ya ga wani abu zai iya cutar da shi wani abu zai fada masa ido ko zai mai lahani a jikin sa sai ture shi amma haka kawai manzon Allah baya share gaban sa to amma yanzu za ka ga wani ko akan kabi zai sallah sai haka musamman iyaye mu mata wai shedani yake kora haka suka ce wannan gargajiya ce al'ada ne ma anzalallahu biya min sunna wani huriya ma yake to duk ba dalili a wannan in ka ba an ka ga abin da zai cutar da kai ba ana ka ture shi ba amma in ba wani abu to ba wani kade kasa ko huri da zaka warawal bukhari an mu'aykibin radiyallahu anhu Imam al-Bukhari ya fito hadisi daga sahabi Mu'aykib radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi ar-rajuli yusawwiya at-turaba haythu yasjud wani mutum da kullun in zai sallah sai ya daidaita kasa a gaban sa yayi labar ya ture ya gyara to manzon Allah sai yake magana kan wannan mutum ichi cewa kala in kunta fa'ilan fa wahida imma dole sai ka idan kai dai mana ka ture abin da kake zo ka ture ka rabu da gun kowa amma ya dinga haka sai yayi wa gun level sai maza da ce a in dai har ma za ka yi ba za ka hakura ba to idan ma ka hakura ka bar shi kawai shikenan amma imma walahu an yatuda fi mandil wa nahwihi ghairu muttasil bihi idan larura ta kama musamman lokacin tsananin rana kuma a masallatai yarda kamar na juma'a gefen sa akwai kwalta za a yi sallah kuma za a yi sujada a lokacin rana tana tiriri kan kwalta ko kan wani dutse to shari'a ta baka dama idan kana da handkerchief ka dauko ka dora kai sujada akan sa amma imma idan da irin wannan larura domin wani lokacin hatsoran sa goyi a kasa zafi in zafin yayi zafi to yi ne walahu an yi sujada alamin dindi wani hawaye an ba masallaci dama yi sallah yi sujada akan hankici wa nahwihi da abin da ya kama da wannan amma gai da muttasilbihi kar ka yi sujada akan sa ba tare da ya taba kasa ba an gane ku duk yanda zaka yi zanto ya taba kasar sannan ka yi sujada akan sa rawal bukhari am maimuna radiyallahu anha sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala khumra munana maimuna Allah ta'ala ya kare da ita Maimunatu bintul Haris kenan ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa wata rana manzon Allah yayi sallah alal khumra irin yar karamar tabarman nan mu dai da yake kakanninmu bare-bari ne ana ce mata cibiyar kura an gane ku ya da yake kakanninmu bare-bari ne sune iyayen gidan Fulani ayo kuma haka bane yawa ana ce mata cibi ana saka ta da kaba ko daga zari ko da abun dibino za a yi ta ba kamar dai sallaya kamar kafe da wannan babu babace to ita ce al-kumra yar karamar tabarma dama ana yin ta da lazimi ka san kakanin bare-bare akwai karatun qur'ani yawa akwai karatun qur'ani yasa tabarma ma ba za a yi babba da za a kwanta akan ta ba sai a yi iya zama kawai wanda ba za ta iya kwanciya ba ana ganewa to wannan ita ce kumra to ita nana mai ku yi hakuri gunji ko yawa ita nana mai muna tace ta ga manzon Allah yayi sujada akan irin wannan tabarma yar karama to kaga kwatankwacin mindil din kenan bukata ta sa manzon Allah yayi sujada akan irin wancan tabarma din sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi yasjudu ala muttasil bihi min saubin wa ghairihi illa li haja amma da tabarmar da mindil din hankicin din da tifar duka in ba da bukata ba manzon Allah bai su da kansu sai dai inda bukata an gane da ku sai in akwai bukata ta sa ayi ayi amma in ba wata bukata a dandanin kasa ke sujada a rawal bukhari an abi an anas radiyallahu anhu akwai hadisi da imamul bukhari ya fito da shi hadisin anas dan malik Allah ta'ala ya kare da shi kunna nusalli ma annabiy sallallahu alaihi wasallama yace mun kasance muna sallah tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa yad'u ahaduna tarf as-saub sai dayan mu ya dan shimfida gefan gudansa min shiddatil har saboda tsananin zafin rana wannan a lokacin yankin makka da madina akwai rana a lokacin ba wadatar fanka da AC irin na yanzu rana tayi over safagin ranar sai sa sahabi dan karkato da gwadansa sai ya shimfida gefansa sai ya sujuda a kansa amma yace min shiddatil har min makani sujud wanda zaka yi sujudi ya dau zafi matukar zafi an bincin nan kaga wannan bukata ta sa an yi sujuda akan tifa ko abu ne kamar da wannan wa fi riwayatin a wata riwayan fa iza lam yastadaya ahaduna idan haɗaye mu bashi da iko an yi makina wajahuhu min al-ard idan bashi da ikon ya sa goshin su ya taba kasa mubasharatan direct basa da saubahu an bashi dama ya shimfida tifarsa fa yasjudu alai sai ya sujuda kansa an gane da kyau ka koyi zuwa abin da muke faɗa da su masallacin ku na juma'a iya dab da kwalta hanyar wucewa kuma sahu ya zo har kan kwaltar kuma za a yi sallah kuma ga rana an fahimta to shari'a ta baka dama an kana da hanki su dauko ji gacin faɗa kai su da haka in ma da wani abu tabar ma zaka ji a garin ka ba kwabe diddai abin da zai taimake ka kai sujjada kan abin da zai rage ma zafin shari'a ta baka wannan dama an fahimta warawa ahmad imam ahmad bin hanbal kina a cikin musnad nasa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kare da su anna nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla fi saubin wahidin mutawashihan bihi yattaqi bi futulihi bardal ardi wa harriha dan abbas yace salla fi saubin wahid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya salla da tifa guda ɗaya kaman gwada guda ɗaya kenan su can babu wando ba jamfa ba gari a lokacin gwada ne ko kace kwarjalle ka daura shi kamar yadda mata suke daura zani wani biyu ne ya daura daga madauran wannan sa ɗayan zuwa ƙasa ɗayan kuma a lullube kirji da ciki da ke zuwa wuya to idan an samu babba ɗayan sai mutum ya lullube jikinsa dai tun daga ƙasan har sama ya lullube to wata rana an ga manzon Allah iyayin sallah da irin wannan gwadan babba wanda ya ishe lullube tun daga ƙasansa har zuwa wuyansa dan Abbas yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi sallah da irin wannan gwadan guda daya mutawashihan bihi ya lullube jikinsa gaba daya tun daga ƙasa har sama yattaqi bi fuduli bardil ardi harriha gefan gwadan ma idan tsananin rana ne sai shimfida shi a ƙasa sai sujuda a kansa idan tsananin sanyi ne shi ma akwai lokacin da ƙasa za ta dau sanyi in ba wani abu da ka shimfida a ka sai sujuda ma ta ma wahala to a wannan yanayin guda biyu shiddatul bardi da shiddatul har sai manzon Allah ya amfani da gefan gwadansa ya shimfida sai sujuda a ka an fahimci wannan dan Abbas ya ce ya ga manzon Allah ya yi wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wannan shine karshen bayani da malai ya kawo game da yadda ake so ka kasance a cikin sujada tunda ya ake tafiya sujadar ina ne yake fara zuwa goshi ko hannaye mun karanta wannan da ku ko manda darasin mu ne tun kafin azumi am idan za a yi sujada ina ne ya kamata ya fara zuwa kasa goshi ko hannaye tambayar ku nake afwan yawa gwiwa ko hannaye nake so yanzu ba goshi ba gwiwa ko hannaye mun karanta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce gwiwoyinsa ne suke fara zuwa malam ya yi sharhi mai tsawo akan hadisi an fahimta amma an ce inda larura da ciwon kafa ko kana cikin wani likita ya hana ka cin jannama ko to kaga wannan zaka iya kai hannayenka ba tare da ga samu larura ba amma in lafiyanka kalau babu abin da zai hana ka to guyoyinka ake fara so su je kasa daga nan kuma hannunka sai su biyo baya an gane da kyau to duka dai an yi bayani akan wannan ya ake so hannaye masu kasance tukunna wa wani wata ruwayar daidai kunnuwa wata ruwayar daidai gushi wata ruwayar hannaye masu zarta inda gushin yake ya zub gushin iya tsakiyar hannaye duka mun karanta wannan har ya ake so cikin ka yi tsada da cinyoyinka nan ma duk mun karanta ana so cikin ka ya rabu da cinyoyinka ya zama to akwai space tsakanin kirjinka da kasa har ma an ce manzon Allah karamar dabba ma tana iya wucewa ta karkashin sa idan iya sujjada duka mun karanta wannan aka zo magana ta kafafuwa yau aka zo magana ta kanta sujjada goshi da hanci tare ake sujjada akan su ba goshin kadai ake dungurawa har hanci tunda an ce wai shur ila anfihi da yace al jabha goshi sai ya nuni har hanci tare ake sujjada da su yanda goshi zai taba kasa ka haka haka ake so hanci ya taba kasa duk mun karanta wannan aka zo magana kafafuwa wara su zakai a sujjada ko hadi su zakai ya yan yatsun kafar ake so su kasance duka mun karanta wannan yan yatsun su kalli al qibla na kafa sannan kuma a hade kafafuwan a hade ake so domin nan Aisha ta ce manzon Allah iya sujjada a dakin ta ta lalima ta ji kafafuwan su a hade suke ba waran su yake duka an karanta wannan an fahimta aka zo magana ta a shi goshin idan da larura ta zafin sanyi ko tsananin sanyi da korana sai aka baka dama zaka iya sa wani abu kai sujjada amma abin dole sai ya taba kasa abi kar idan to akwai shamaki tsakanin abin da kasa an gane ko ya zamto abin a shimfide yake a dandanin kasa sannan kuma kai zura akan sa duka wannan shine abin da malam ya rerewo yi mana magana kan alhai'a al-fi'liyya lis-sujud yanda ake so gaban ka su kasance a cikin sujada an fahimci wannan da Allah an gane wannan idan ka je koya matarka gaji ka koya mata yanda ake sujada kar ka bata ta dinga yin abin da ka koya mata yanda karatu ya karanta yanda hadisi ya tabbatar ka koya mata shi yasa ake so koya malaki littafin ba wani tsada gare shi idan na masallaci ne kana taya masallaci zaka bar kayan su ba zaka tabbi musu da su gida ba an gane ko amma a ce ka mallaki kayanka duk abin da aka yi ba gane ba sa kalamin rasas pencil sai ka rubuta abin da aka faɗa da Hausa idan ka je ka yi bita idan ƴaƴanka ka tara matanka ka tara a kaza ne sai ka dauko ka karanta musu wannan shine amfanin karatu amma ba sharp memory gare ka ba da za a ce duk abin da kai ka dauke shi a wayarka zai wahala gaskiya musamman yayin da ake fama din nan kuma gaskiya bane ana jin wahala ga komai ya tashi ya tashi gauran zabi abubuwa da yawa manta su ake nan da nan ka manta to amma kana da littafin ka sosai in dalibin ilimin ne ma ana so ya samu exercise book duk fa'idar da aka faɗa sai ya rubuta ta a ciki ya rubuta ya fassara ya mata namba kaga yawan minal ayyam abu zai amfane shi da haka ake tara karatu ake tara ilimi an fahimta amma yanzu gaba ɗaya ga sanan masu littafin ba su da yawa a hannunsu su ma an ka kasa su kashi goma to kashi bakwai na masallaci ne ba nasu bane masu nasu yan kaɗan ne a ciki kun ga wannan nawan wallahi da kuɗi na siya an ce za a siya min nace a da kuɗi na ne sai kayana shi yasa an taya ba zan bar muku ba ni nake tafiya gida nawa ne ta ba na masallaci bane in zan yi bincike na ina ɗauko na duba in wani abu ya abin nan zan rubuta na aji in dai har karatun za ka yi da gaske fahimci abin da ake so ka gane wallahi ka sai littafi ka sai littafin ka naka ne wannan duk abin da ka fahimta ba kowa ya ka buga ni na karanta kuka za ban gane ba me ya ma bayani to amma wani ya bari shi rana ita kuma zai kara dauko shi wanda aka tsaya ma bai sani ba an sa alama Allah ya sa mu dace karatu ba da wasa ake yin shi ba musamman karatun addini an fahimta da gaske ake yi domin hanya ce ta tsira hanya ce ta tafiya aljanna yan duniya ma ba sa yawa duniya da wasa yanzu ba an je convention an dabo an sa filin Allah sau kwana Allah wallahi fili sau kwana ko ɗakin kwanan masu ƙi ga fili sau kwana to duniya ake nema wannan bai je koyon sallah ko tsarki ba ya je neman kuɗi ne kawai to ga wasu maza su yi nasu sati mai zuwa su ma wasu haka za su tafi ya bar gidansa ya bar iyalansa ya ƙi wanka ya ƙi sallar jami'i saboda kuɗi to kuma addini zaka mai rikon sa kenar kashi kuma kace kuma kana san Allah ya baka aljanna duniyar ma baka mata da wasa ana ganewa yanda ka san duniyar ma ba da wasa kake mata ba haka ake so addini makar kai da wasa ka rike abun ta gaske kai ta fama har sai da mutuwa wannan shine tabbas duk abin da zaka yi duniya wallahi da wurin biyu temporary ne amma wannan kai da kyakkyawan niyya shine tabbas shine abin da zaka sare Allah zai ma rahama akan sa gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu da shi gaba ta gaba alhayya alqawliya lisujud alhayya alqawliya lisujud irin abin da shari'a ta dora ma zaka fada a cikin sujada an gane ku wani tasbihi zaka yi me zaka ce shiru zaka yi me zaka karanta idan goshinka iya kasa kana sujada me zaka ce wannan shine abin da malam zai karanta din na daya yaqulu fi sujudihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cikin sujudar sa subhana rabbiyal a'la yukarriruha thalasan aw aksar kama yasha iya cewa subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki yini subhana rabbiyal a'la yukarriruha thalasan ana so mai sallah ya maimaita akalla kare kasa da uku ne akalla kai uku zuwa sama aw aksar ko fiye da uku kama ya sha irin yanda kaso illa al-imam sai liman ne aka bashi dama fala yazidu ala ashr kar ya kara akan goma shi liman an bashi dama da kade har goma ya karanta an san hikima me hikima na'am yau domin mamu akalla su same shi ko uku zuwa biyar amma in aka ce liman uku kawai zai yi to wani mamu ba zai daya ba an gane da kyau tunda liman ana so kar ma kai attempting na tafiya sujada har sai ga goshin liman ka yaje kasa haka sahabbai suke suna tsaye daga cewa rabbana walakal hamdu suna tsaye ba sa yunkurin tafiya sujada sai sun ga manzon Allah ya yi sujada sai sai su biyo bayan su ta mamu limaman mu ne yanzu masu gaggawa nan in ka ce haka zaka yi dai ku hado a hanya ku yi clear Allah ku ya dauko kai kuma ka tafi to shi yasa aka ce liman yayi karanta akalla goma kaga duk saurin sa ne zaka je ka same kai uku zuwa hudu to amma in ukun kadai zai ta wani ba zai samu tasbihi dai ba to shi ne hikimar da malai ce liman an bashi dama ya karanta subhana rabbiyal a'la akalla goma wa kana sallallahu alaihi wasallam yusabbihu bismi rabbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tasbihi da sunan ubangijinsa al'ala madaukaki fi sujudi a cikin sujada sabbata anhu zalik hakan ya tabbato a gare shi an gane ko hadisi ne mai inganci ya tabbata manzon Allah yana yi akarjahu al-bukhari wa muslim wa sa'iru ulama al-hadis nabiyu yudhifu ila zalika ma warada ana qari kan subhana rabbiyal a'la ana qari shine wai yudhifu ila zalik ana dora wani abu akan wannan ma waradahu akan abin da ya tabbata daga manzon Allah ne raji'a ma sabaka fi azkari laku ka koma kai murajiyar abin da ya tabbata a zakar na ruku'i duka ya goye abin biyu dama wasu tasbihan ana yin su a ruku'i ana yin su a sujada wasu sun inganta kaman subuhun quddusu rabbul malaikatu wa ruh ana yin su a ruku'i ana yin su a sujada an fahimci wannan akwai tasbihan da ake yin su a sujada ake yin su a ruku'i duk yayi halatta warawa muslim an abi huraira akwai ruwaya ta muslim daga sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kara yadda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaqulu fi sujudihi ya kasance iya fada cikin sujjadar sa Allahumma ghafir li zambi kulla dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra manzon Allah iya karanta wannan tasbihin a sujjada haka sayyidina Abu Hurairah ya ce manzon Allah yana yi ma'ana Allahumma ghafir li zambi Allah kamin gafara zunubaina kullahu gabaɗayansu in kai da shi Allah ya karba shi kenan duk wani zunubi da zai kawo ma matsala sai Allah ya raba ka da shi wannan ba riba bace akwai inda zaka ce ka samu riba biyar da nan duk abin da muke fafutuka dai ba mu rabu da zunubin bane kare zai mai mana matsala a gobe alkiyama to idan kana zuwa gun karatu har maganin zunubi zaka samu. Kaga wannan karar maganin zunubi ne, ba a ce kai zunubin ba, amma in ya faru to ga irin abin da ake wanke shi da shi ka mutu. Allah ya taimake ka ba zunubin da zai ma matsala a gobe alkiyama. Allahumma ghafir li zambi kulla, ya Allah ka min gafara zunubaina gaba ɗayan su, dukka huwa jillam ƙananan su da manyan su, dukka shine dan kankanin abu, jil kuma abu mai girma, manya da ƙanana Allah ka gafarta musu. Wa awwalahu wa akhir, da na rubin farko da na ƙarshe dukka Allah ina so ka gafarta musu. Wa alaniyatuhu wa sirra, da abinda akai a bayyane Allah, da abinda akai a koyin zunubi dukka Allah ka yafe musu. Yanzu wannan in kai dace Allah ya karba baka huta ba, ai ka huta ba wata wahala bane. Allahumma ghafir li zambi kullahu dukkahu wa jillahu awwalahu wa akhirah alaniyatuhu wa sirra, shikenan. Allah ka min gafara zunubaina gaba ɗayan su, ƙananan su da manya, na farko da na ƙarshe, ƙananun su da manyan su, da Allah ka yafe musu. Manzon Allah yana karanta wannan cikin sujudi kamar yadda ya tabbata a cikin Muslim da hadisin da Abu Hurairah ya rawaito radiyallahu anhu. Ana ganewa fa'ida tasbihur ruku'i yaqulu fihi al-insan, mali ce wata fa'ida tasbihi na ruku'i, abinda za a karanta cikin ruku'i. Yaqulu fihi al-insan, mai sallah mutum mai sallah zai ce subhana rabbiyal azim, sarki ya tabbata ga Allah mai girma. A ruku'i haka aka ce kace subhana rabbiyal azim, sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma. Wa tasbihi sujud yaqulu subhana rabbiyal a'la, as-sujada kuma an ce kace sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki. Can ruku'i ubangiji na mai girma, nan kuma sujudi ubangiji na madaukaki. Al-hikima, malaci hikima cikin wannan fit tafriqi baina haza wa haza, raba tsakanin tasbihi ruku'i da sujada. Ruku'i an ce ubangiji na mai girma, sujada an ce ubangiji na madaukaki. A hikiman raba wannan abun ba a yi bai ɗaya ba, yace zahira abu ne a fili. Ar-ruku'i inhina lillahi ta'ziman lahu, ruku'i ranƙwafawa ne, suffar ruku'i risinawa ne, ka kama gwiwoyinka ka ranƙwafa ga Allah domin girmama shi. An gane da kyau, ba wani wanda za ka yi mai ibada idan ta irin ta ruku'i a ce kana girma shi dan ba Allah ba. Ka kama gwiwoyinka ka ranƙwafa a gaban Allah domin girma Allah ne, shine ta'ziman lahu. Wa huwa fi'lun, kuma aiki ne. Fa iza qulta subhana rabbiyal azim, idan kace sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma, fa huwa qawlun fatakunu mu'azziman lillahi bil qawli wal fi'l, to a daidai lokacin kana girma Allah da bakinka kuma kana girma Allah da gabanka, aikinka ya nuna girma Allah kake yi. Tunda in ba Allah ba wanda ake irin wannan sufar ibadar, haka nan bakinka ma bai shiru ba, kana neman ubangijinka, kana neman kana tabbatar da tsarki ga ubangijinka mai girma, shine qawlan wa fi'lan anta tu'azzimu rabbaka, a cikin maganarka da aikinka a cikin yanayin ruku'i to kana girma ubangijinka. An fahimci wannan? Wannan istinbadi ne na Malam Usaimin, ya fito da abin yanda zaka iya ganewa. Haza munasaba azima, sai maliki ta wannan munasaba ce mai girma, aikinka yayi talayin da maganarka, maganarka ta dace da aikinka. A ruku'i, aikinka na ruku'i da maganarka ta ruku'i ta dace da girma Allah. Allah mai girma ne kuma ta dace da girma Allah subhanahu wataala. An fahimci wannan? As-sujud, magana sujada ita kuma sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah. Za mu tsaya a nan, abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa, abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana. Munasabar cewa subhana rabbil a'la a cikin sujada, sai Allah ya kai mu mako mai zuwa, sannan malam zai bayani a kanta. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu, ya ji ƙanmu, ya ji ƙan mahaifanmu, ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora a wannan ƙasa tamu, ya sa ainihin ya mana zaɓi na gari, kuma ya taimake mu wajen saita mana al'amuran da suka rushe. Allah, idan ka so al'amarinka kun fi kun ne. Na'am. eh akwai ruwayar za a karasa zai bi gaba maganganun ba za mu je gaba insha Allah ya halatta karasa wa bihamdihi da akwai ruwayar ta faɗa haka subhana rabbiyal a'la ku subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim ku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi duk ya inganta muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu da zuriyarmu ya dora mu kan tafarki madidici da muna da nake doso mu Allah ta'ala ya sanya mata albarka Allah ya kawo mana da muna mai albarka Allah ta'ala ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu kasarmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya jiharmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dukkan bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana wanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin tsare mana rayuwarmu da imani da mutuncinmu da dukiyoyinmu ya ba mu tsaro daga dukkan bala'i da shari magana shi a nan wajen wa alaikum assalam a sujjada ɗaya mutum zai yi tasbihi guda biyu mabambanta juna ban ji abin da kace ba kamar yaya kala biyu ko kwaya biyu abebe inganta ba in ka kama ɗaya da ɗaya za ka gama in subhana rabbil a'la nihi za ka karasa in subhana rabbil a'la wa bihamdihi za ka karasa duk wanda ka kama da shi ake so ka fara tun daga farko har ƙarshe an fahimta yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.